Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 17 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen annobar corona ta zo kenan babu tafiya. Pakistan ta buƙaci 'yan Afghanistan da ke neman mafaka a ƙasarta da su koma ƙasarsu. Amurka kuwa ta yi Allah wadai da cin zalin musulmai da ake yi a ƙasar China.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji ƙarin bayani kan taron ƙasashen Afirka da Turkiya da ake share fagen yi yau a birnin Istanbul, inda za a yi taron gadangadan gobe Asabar. To, ko me Najeriya za ta cimma?
Ana matsayinmu na Najeriya, tanadi da shugaban Muhammadu Buhari yayi a wannan taro shi ne, in ban da wannan taro tsakanin kasashen Afirka da Turkiya, an zo da jami'an gwamnati na sassa daban-daban wanda ake so a taruka a gefen fage tsakanin ƙasa da ƙasa.
To, bayan matsalar tsaro, wata matsalar kuma da ke matukar addabar Najeriya ita ce almundahana. A wani yunkuri na inganta hanyoyin daƙile almundahanar, ƙwararru na kiran da a ɗau ƙwararren matakai da suka haɗa da kare masu ansar tukuici su fallasa manyan barayin giro.
Tun da har ya kasance sai an ba wannan mai kwarmatawa wani tukuici, to a bashi tukuicin abin da zai gyara rayuwarsa, amma ba wanda za a fito da shi a nuna shi a duniya ya shiga matsala ba, tun da ba wani mataki ko hanyoyi na tsaro da za su iya kare shi.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya. Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya Anthony Guterres ya ba da hasashen rashin tabbas game da shekara ta 2022, yana mai cewa a jiya Alhamis cutar COVID-19 ba za ta tafi ba, kuma allurar rigakafi kaɗai ba za su kawo ƙarshen cutar ba. Rigakafi tana taƙaita yawan masu ziyartar asibitoci da rage yawaitar mace-mace ga yawancin waɗanda ke samun su, kuma suna rage yaɗuwar cutar. Amma yaɗuwar cutar ba ta nuna alamar dainawa, wannan yana faruwa ne ta hanyar rashin adalci, jinkiri da rashin gamsuwa. Guterres ya yi magana da manema labarai ta kafar intanet bayan wata cuɗanya da yi da wasu mutane da aka gwada su suna ɗauke da COVID-19, ciki har da mai magana da yawunsa. Yana aiki daga gidansa na birnin New York tun daga ranar Laraba a matsayin rigakafi. Wannan shine karo na biyu cikin mako guda da Majalisar Dinkin Duniya ta ce Anthony Guterres, mai shekaru 72 da ke da cikakkiyar allurar rigakafi ta cutar coronavirus, yana iya kamuwa da cutar kuma yana aiki daga gida. Watanni biyu da suka gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya ta kaddamar da wani shiri na yi wa kashi 40 na al'ummar duniya allurar rigakafi a ƙarshen wannan shekarar, da kuma kashi 70 nan da shekara ta 2022. Amma yayin da ya rake makonni biyu kacal, Guterres ya ce ƙasashe 98 ba za su cimma burin shekara ta 2021 ba. Karɓe iko da Taliban ta yi wa makwabciyarta Afghanistan a watan Agusta ya tilastawa 'yan Afghanistan sama da 300,000 neman mafaka a Pakistan, amma yanzu ana neman yawancinsu da su koma gida. Jami'an Pakistan suka bayyana adadin a jiya Alhamis a karon farko, inda suka ce 'yan ƙasar Afghanistan 500,000 su ne suka shiga Pakistan bisa ingantacciyar takardun biza, duk da cewar sun tsaya bayan ƙarewar takardun balaguran nasu. Sauran mutane 200,000 sun shigo ba bisa ka'ida ba, mun kuma roke su da su fice nan da kwanaki 90 saboda babu wani rikici a Afghanistan, a cewar Fawad Hussein, ministan yada labarai na Pakistan, wanda ya shedawa muryar Amurka. Ministan ya bayyana cewar kasar ta riga ta karbi bakuncin kusan ɗan Afghanistan miliyan 3 game da ayyana ɗan gudun hijira a hukumance da kuma ƴanci ranin tattalin arziki ba bisa ka'ida ba. Pakistan wacce ke da iyaka da makwabciyarta mai tsawon kilomita 2,600 ta tsaurara matakan tsaro akan iyakokinta bayan Taliban ta karbe iko a Afghanistan a ranar 15 ga watan Agusta a wani yunkuri na dakile kwararar ƴan gudun hijira.
To an jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda ba a rasa sani ba, ƙasar Turkiya ta yi nisa a yunkurinta na ƙulla hulɗa da ƙasashen Afirka, musamman ma a ɓangarorin da suka shafi tattalin arziki, tsaro, kimiyya da fasaha, wanda don haka ne ma aka ƙaddamar da ƙawancen Afirka da Turkiyyar a shekara ta 2008 da zai rinƙa shirya babban taro loto-loto. Yau za a fara karo na uku na babban taron ƙawancen a birnin Istanbul. Kuma Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da ke hallara. Don haka, wakilin muryar Amurka fadar shugaban Najeriya ta ASAROC, Umar Faruk Musa, ya tambayi mai magana a madadin shugaba Buhari, Malam Garba Shehu, muhimmancin wannan taron ƙawance ga Afirka, musamman ma Najeriya, sai ya ce.
Muhimmancin wannan taro shi ne domin ɗaɗɗai kanunmu da su. Moriyar irin cigaba da suke samu ƙaruwa da su ta wajen zuba jari da suke yi a ƙasashe daban-daban. Cigaba da arziki da kake ta samu musamman a wannan zamani tana baza shi a duniya, ƙasashen Afirka ma suna so su amfana da waɗannan abubuwa. Mu a matsayinmu na Najeriya, tanadi da shugaban Muhammadu Buhari da yi a wannan taro shi ne. Mun ban da wannan taro tsakanin ƙasashen Afirka da Turkiyya. An zo da jami'an gwamnati na sassa daban-daban wanda ake so a yi taruka a gefen fage tsakanin ƙasa da ƙasa. Taron nan ko insha Allahu za a fara tsakanin shi shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Erdogan, sun biyu su fara tattaunawa. Sannan in ban da haka za a tattauna me za a iya kullawa dangane da harkar lafiya, harkar ilimi, harkar zuba jari, harkar bunƙasa birane. Sarki tana da niyya kuma sun nemi a nuna musu inda za su kafa muhimman abubuwa a Najeriya, kamar irin hotel-hotel da manyan ɗakin taro duka na zamani, asibitoci, makarantu da irin waɗannan abubuwa.
Akwai yarjejeniya daban-daban da aka sanya wa hannu a lokacin da Erdogan ya zo ziyara Abuja kwanan baya, inda aka ba da wannan goron gayyatar a ciki har da maganar tsaro da kayayyaki da za a taimaka wa Najeriya. Wannan yana gaba-gaba a jerin abin da za a yi, sannan idan baya nan shin an fara wani abu ne game da turo makaman zuwa Najeriya ko yaya?
To, tabbas dai Turki ta samu ci gaba cikin ƙaramin lokaci wajen kere-kere na kayayyakin yaƙi, musamman waɗannan sababbin jirage waɗanda ba su da matuƙi, drones ɗin nan. Duniya gaba ɗaya ta yi mamaki kuma ta yi sha'awar yadda Turki ta samu gagarumin nasara a yaƙi da suka yi da Armenia a 'yan watannin baya da suka wuce. Cikin ƙanƙanin lokaci ta samu gagarumin nasara. Erdogan ko da ya zo Najeriya ya faɗa cewa wannan yaƙi da suke yi da ta'addanci da 'yan fatar mutane da masu fatar dabbobi Boko Haram. Turki a shirye suke ta yi aiki tare da mu. A cikin tawagar shugaban Muhammadu Buhari akwai ministan tsaro, akwai mai ba shi shawara akan harkar tsaro, akwai shugaban sashen wato aikin leƙen asirin Najeriya da ke harka da ƙasashen waje. Duka abubuwan nan za a tattauna su. Turki ta yi tasiri banda yakin Armenia a Iraq da Siriya dinga abin da suka yi. Libya nan ɗan zaman lafiyan da aka samu a ciki inda ɗin Turki ba da ba a yi shi ba. Muna fata za mu ci moriyar dangantaka ta musamman da ke tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da shugaban Erdogan na Turki don a samu a bunƙasa irin ƙoƙari da jami'ai da sojojin mu ke yi wajen waɗannan yaƙe da fitina da suka damu Najeriya.
Mai magana a madadin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kenan ke bayanin alfanun babban taron kawancen Afirka da Turkiya a hirarsa da Umar Faruk Musa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Mutanen ƙauyen Myanmar sun tsere zuwa Thailand bayan da sojoji suka yi arangama da wasu 'yan ƙungiyar tawaye. Kamar yadda jami'ai suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP a jiya Alhamis. A ranar Alhamis ne aka gabza fada tsakanin Karen National Union da sojoji a garin Lai Kai Kau da ke kusa da kan iyakar ƙasar Thailand. Irin wannan rikici na farko cikin watanni. A ranar Alhamis hotunan da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka nuna sun nuna mutane da dama sun yi jerin gwano domin tsallaka wani kogi da ke wani yankin kan iyaka. Wani jami'in gwamnatin ta a lardin Tak wanda ya nemi a saka ya sunansa ya yi bayanin halin da ake ciki inda ya ce akalla mutane 700 sun tsallaka bakin iyaka. Kuma an ba su matsugunni da abinci. Na ji ƙananan bindigogi da manyan bindigogi, in ji wani mazauni wani ƙauye kusa da Lai Kai Kau. Mutane da yawa sun isa ƙauyenmu, kuma akwai kusan mutane 300,000 da ke ɓoye a nan. Jami'an kiwon lafiya sun ce dabbobi ma za su iya kamuwa da ƙwayar cuta da ke haifar da COVID-19. Amma babu wani babban haɗari na yaɗa cutar zuwa ga mutane. Dabbobin da suka haɗa da karnuka, kyanwa, kura, zomaye, tunku da gada. Cikin dabbobi da aka gwada ingancinsu a mafi yawan lokuta bayan kusantar su da mutane masu ɗauke da cutar. Cibiyoyin kula da cututtuka ta ce mutane da aka tabbatar ko waɗanda ake zargi suna ɗauke da COVID-19. Su guji cuɗanya da dabbobin gida da namun daji da kuma sauran mutane. Hanya mafi kyau na haɗa cutar daga yaɗuwa tsakanin dabbobi ita ce magance ta a tsakanin mutane.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Tun dai ba yau ba ake cewa bayan rashin tsaro babu wani abin da ke addabar Najeriya kamar almundahana, musamman ma wadda manyan barayin gwamnati ke yi. Don haka ne ma ma'aikatar kudin kasar ta shirya wani taro kan yadda za a yaƙi wannan fitsarar da kuma kare masu kwarmata wuraren da ake yi ko aka yi. Wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana wannan rahoton.
Malata taron sun yi muhawara akan ƙudurin dokar kwarmata masu kwashe dukiyar ƙasa daga lalitar gwamnati wadda yanzu haka ke gaban majalisar dokokin ƙasar. Sai dai Dr. Musa Adamu Aliyu, kwamishinan shari'a kuma attorney general na jihar Jigawa, na cewa
ana buƙatar doka kamar yadda aka ta faɗa a wurin, amma ba dokar ba ce maganin wannan abin shine cewa dukan mu waɗanda muke rike da makaman gwamnati mun ji tsoron Allah, domin dokokin da muke da su yanzu a ƙasa ma idan aka amfani da su sun ba mu wanda zai kuma ta bayani kariya a irin waɗannan lamarin. So waɗanda suke Allah ya ba su jagoranci su ne waɗanda za su tsaya su tabbatar cewa duk wanda ya kurmuta bayani an kare shi domin kada ya samu tsangwama ko kuma wani abin da zai samu rashin jin daɗi. Ya kamata a ce idan mutum ya bada bayanai ingantattu har aka samu aka kwato irin waɗannan kuɗaɗe na cin hanci da rashawa, a bashi wannan tukuici. Kuma ana iya yayatawa ba tare da an faɗi sunansa ba, amma za a iya cewa wani mutum ya kwamata bayanai an samu kuɗi kaza sannan kuma an bashi tukuicinsa kaza. Sannan kuma ya kamata a mutane bayani cewa idan ka kwamata bayani ba ƙashin gaskiya ciki to za a hukunta mutum.
Batun fahimtar da 'yan Najeriya kan wannan tsari na kwamata bayanai na daga makasudin gudanar da taron, amma tsohon kwamishinan shari'a na jihar Kano Barista Ibrahim Mukhtar na cewa
A fahimta ta mutane sun karbe shi, mutane dubunnai sun kai bayanai ga hukumomin da suka dace su kai, wasu suna kotu, wasu ana kan bincike. Ba za a ce mutane ba su karba ba, sai dai a ce wayewar kan da fahimta abun bai gauraya ba ya kama ko ina da ina kamar yadda ya kamata. Kaga kenan akwai sauran aiki, gwamnati ita ce take da haƙƙi, ana ta faɗa din, amma abu ne da za a ci gaba kuma a kowane mataki.
Lamarin bada tukuici ga mutumin da ya bada bayanan sace dukiyar gwamnati na cikin al'amuran da mahalarta taron suka yi zazzafar muhawara a kai, sai dai malama Fatima Abdulaziz da ke koyarwa a kwalejin nazarin shari'a ta jihar Kano ta ce
bai kamata a ce zai yi saboda wani alfanu can na daban ko wani material abu da za a bashi ba. Duk wanda ya gano ai ya gano wannan abun ne, cewa maybe wannan fa yana da abin da yake taimakawa wajen lalacewa kasar mu, matsalolin da muka shiga a yanzu. So kaga zai fada ne saboda ya samu me kwanciyar hankali, wannan matsala ta kasarsa ta gyaru, ta zai zama gasa ta gari, shi ma ina amfana. Amma ba wai a ce ana so ya fada saboda an aje masa wani abu da za a bashi. Tunda har ya kasance sai an ba wannan mai kwarmatawa wani tukuici, to a bashi tukuicin abin da zai gyara rayuwarsa, amma ba wanda za a fito da shi a nuna shi a duniya ya shiga matsala ba, tunda ba wani mataki ko hanyoyi na tsaro da za su iya kare shi.
Baya ga kafa kotu nan musamman domin hukunta masu rashawa da ke lalata arzikin Najeriya, malalta taron sun bukaci gwamnati ta rinka fitowa fili tana bayyana irin aikace-aikacen raya ƙasa da ta gudanar da irin kuɗaɗen da ta kwato daga masu almundahana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, idan an kasance tare da mu a shirinmu na hantsi, za a ji dalilin hukumomi a jamhuriyar Nijar na kiran da a shiga addu'o'i ba wasa.
Mun samu message daga hukuma cewa ya kamata tun daga Juma'a wadda za ta fara, musamman cikin masallacin nan Juma'a, duka inda an kaga ana iya sabka a yi sabka, inda an kaga kuma ba halin sabka a yi du'a'i, da duka ma masallacin ne na Hamsa Salawati, domin Allah cikin ikon shi shika mu na sauƙin hitintun nunga da ke faruwa cikin ƙasashenmu. Da fatan Allah zai karɓi du'a'i, inda an ka ce jama'a al'umma gaba ɗaya in kowa ya saniya Allah babu abin da ya gagare shi. Allah shi kawo mu na saukin laluran nan. Yanda aka ganin kuma su ne sanadi, Allah shi aza su bisa ga hanya, su fahimci abin da ya zama alheri ga jama'a da gare su gabaki ɗaya. Haka muna kira ga dukkan malamai, limamai musamman nan masallacin nan Juma'a, daga bakin wannan Juma'a wata banda gobe in Allah ya kai mu, kowanne masallaci ya an kare a zamna, ko a yi sabka ko a yi addu'a, Allah shi kawo sauƙin wannan lalura. Kuma ba ran nan ba kawai za a tsaya, za a ci gaba da yi, ko cikin masallacin ne Hamsa Salawat, Allah shi kawo mu na sauƙi da azam bisa ga mahita.
To sai a bi mu a shirin hantsi a cikakken rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Barwar drawar juna akan maganar samar da mafita gami da maganar harƙalla irin ta siyasa na cikin batutuwan da manuniyar wannan mako za ta waiwaye idan Allah ya so.
Kai bari in ƙara gaya ma, wallahi billahi, idan dai har aka tinkari zaɓen 2023 APC tana tafiya a irin rashin tsarin shugabanci a yanzu wanda talaka ke sale ihu yana wayo Allah. Na rantse da Allah akwai jifan shedan.
Mun ga jibo ku haram ita ce matsalar arewa wanda tafi damun, to amma yanzu me ke faruwa? Ga Boko Haram, ga bandit, ga kidnappers, ga matsatsi, ga talauci, ga tsadan abinci.
Mutane sun dauka an kori PDP, yanzu lokaci ne namu da zamu rinka rabon kuɗi kaman tasoyi gida. A dumbuji kuɗin nan a dosa raba ma kowa da kowa.
Idan ana gobara, idan aka sa ruwan giya bai kyautar ba sai a sa kunu. Ma'ana shine kaji ko idan abu ya taso gadan gadan na masifa, to ba a kallon wani ko wani shine kai ba da gudunmuwa.
Ni na rubuta masa wasika, nace yalla bai gwamna, wane da wane su mutu, wane da wane sun yi ritaya, amma kace sun ci jarabawa. Mamaci yakan iya cin jarabawa ne?
mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta dauki kundin kuɗi dinda take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye ba ai al'umma komai ba.
Waɗannan ba kaɗan ne daga cikin muryoyin da zamu murgino muku a cikin wannan shiri na waiwaye a cikin shirin namu na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya shiri na 43 cikin jerin shirye-shiryen manuniya amma kuma shiri na 2 cikin shirye-shiryen waiwaye adan tafiya na karshen shekarar da muke ciki maganar matsananciyar matsalar tsaro da kuma cece kucin cikukuyar cunar junar da ake samu akan maganar tsarkake tsananin tsamin tsaro a wannan kasa na cikin batutuwan da manuniya za ta dauko sahu daga bakin mai magana da yawun kungiyar dattijan arewacin Najeriya Daftakin Baba Ahmad din da shine ma yayi limancin karban sakamakon ganin an zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a zaben shekarar 2015 wanda yace dole ne a ga yawa duniya gaskiya cewa an gaji matsala a Najeriya amma fa matsalar ma ta'azzara kawai ta ƙara yi a wannan ƙasa
mun gaji Boko Haram ita ce matsalar arewa wanda tafi damu to amma yanzu me ke faruwa ga Boko Haram din ma yanzu kunnuwa take ƙara yi ga bandit ga kidnappers ga matsatsi ga talauci ga wahala ga tsadan abinci ga halin da muke ciki la haula wala quwwata inna billahi al-aliyyil azim habaci mal Allah kuma waifa wai wanda shine muka kawo shi wai saboda ya mana maganin wannan abubuwa din kuma baka jin komai sai ka ji an ce a ana nan dai ana kokari to wani kokari ake ni ga kidnappers na a cikin Zaria City tun muna ganin abin nan ne sabin dungwari aka ce Zamfara aka ce Niger State aka ce Sokoto aka ce Innani kana gana nawo yazo Kaduna mutanen waje Kaduna suna ta matsowa cikin gari to yanzu karshen ta ma cikin Zaria City aka ce mace da yara jama'a to ba dole mu ce an gaji matsala daya amma yanzu in ka zo ka bude sai ma ka rufe da sauri saboda matsalolin sun zama goma ba a gyara wancan ba har yanzu Boko Haram da ake cewa an zo saboda ita aka sa Buhari aka bashi miki yayi general yayi san kaza ba a wasa da Buhari ba menene Boko Haram din ma yanzu ta fi karfi akan da
mamakin magagin maugar juna cikin jam'iyyar APC na cikin batutuwan da manuniya ta baje a cikin wannan shekara da muke shirin fita kuma a cikin wannan shekara ne aka ji jigajigan jam'iyyar APC da suka yi tallantallata ta irin su Malam Lawal Maimai sun bulla suna ga yawa duniya cewa akwai dai bikin ramuwa nan tafi
mun fito mun canza fari ya zama baki mun canza baki ya zama fari dan saboda mu ba al'umma hakuri ayi mashi wa gabannin gwamnatin jam'iyyar APC uzuri la Allah sa gyara tunda muna ganin cewa wai ita APC ma gayya jam'iyyar mai gaskiya ne kila za a samu sauki nan gaba amma abun ya citira a yanzu talaka yana cikin halin haulai
ko dai hakurin ne kuka kadan
ba maganan hakuri yayi kadan kai bari in kara gaya ma wallahi billahi idan dai har aka tinkari zaben 2023 APC tana tafiya a irin rashin tsarin shugabanci a yanzu wanda talaka ke salihu yana wayo Allah na rantsi da Allah akwai jifan shedan akan shugabannin jam'iyyar APC
sabunta katinka ko na jami'an nan
na sabunta katina dan saboda mu yi mata hukuncin da muke ma PDP
sai dai kuma irin daga karan da irin su Malam Lawal Maimai suka dinga yi cikin wannan shekara da muke shirin fita bai tafi haka nan ba sai dai ayin jam'iyyar APC irin su barista Muhammad Ibrahim suka bulla suna gayawa duniya cewa irin gaigayen gatsa kudin ƴan ƙasa ne gwamnati shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba za ta bari ya dore ba
bai ba ku daina cewa an gaza yanzu in ka dauki tattalin arzikin Najeriya an dauko ta daga wajen kasa da 45 yanzu ta dawo mu ne na 26 a tsarin kasashen matalauta a duniya guda 10 ba Najeriya ciki
amma da me yasa ƴaƴan ku suke soka ku
abin da yasa ka gane ne ku mutane sun dauka an kori PDP yanzu lokaci ne namu da zamu rinka rabon kuɗi kaman tasoyi gyada a dumbuji kuɗin nan a dosa raba ma kowa da ku an dade ana zaman sharholiya da jin dadi an dade ana zaman a ci banza ka dubi mutumin da zai kwashi biliyan kaza ya boye ka ce wannan mutumi zai kyale abin da ake so ai
amma wasu ƴaƴan jam'iyyar ku sun ce ya kirce hanci rashawan ma akwai wasa a ciki domin tunda ake sata ba a taba sata irin wannan ba
wannan fadai kawai suke yi
mulki aikin da marmarar makure matsalar da ta makalkalewa Najeriya na cikin batutuwan da suka nemi hada kawunan ƴaƴan jam'iyyun adawa da masu mulki a Najeriya baki daya. Domin a cikin wannan shekarar da ke shirin fita ne shirin manuniya ya jiyo tsohon gwamnatin jihar Jigawan da ya tambari a duniyar adawan da bai taɓa barin jam'iyyar PDP ba. Alhaji Yusuf Lami dan jihar Jigawan na jaddadawa duniya cewa lokaci yayi dai kawai kowa ya jefar da makamai dan a ciccida Najeriya zuwa tudun mun tsira.
Duk abin da zamu na bata mu a firgita mu mu faɗi zabe da anyi shi. Hatta ma an ce rashin lafiya ma shi kansa illa na PDP rashin lafiya ma.
Ban gane rashin lafiya ba.
Irin bai lafiya shi ma zuri bai bai lafiya dan me zai lafiya saboda kai soka.
Yanzu to menene abin yi?
Fakuru ga ana magana a addu'a. Kuma na yi. Na biyu mu dawo da ainihin kishin kasa cewa a kasan nan kowa da ne.
Wacce gudunmawa za ku bayar dan a cimma wannan al'amura da ka zayyana?
A yanayin yanzu ba magana PDP ko APC. Duk mai bar gudunmawa ne shi kuma kowa kan mai bayar. A yanzu a da kan in kace za ka yi sai a ce ai kana neman mafita ne.
Yanzu idan aka nemi gudunmawa na Musa Lami da zai bayar?
To ai kai kaji ko idan bai bayar ba shi ne cikin hadari. Wato akwai ne yaro shi Solomon Dalon. To yaro ya yi kira magana sai ce to ai idan ana gobara idan aka sa ruwan giya bai kimtar ba sai a sa kunu. Ma'ana shine kaji ko idan bai taso gadangadan na masifa to ba a kallon wani kwani shine kwai ba da gudunmawa. Saboda haka kar magana Dalon.
Misaro ko ka tuna da cibadakin cakwakiyar cikukuyar cunar junan da aka yi tsakanin kungiyar kwadugo da gwamnatin jihar Kaduna? Shirin manuniya ya nuna wa duniya irin garajen gabzar juna tsakanin waɗannan bangarori guda biyu a wancan lokaci har ma shugaban kungiyar kwadugo na tarayyar Najeriya Kwamaran Ayuba Oban da ya yi limancin kungiyar kwadugon da aka zuba zanga-zanga a jihar Kaduna na gaya wa duniya cewa.
Kun tuna mun zo nan domin an kori ma'aikata malaman makaranta 21,000 ya ce wai ba su kware ba shi yasa ya kore su. Amma mun tantance domin a list da aka buga akan wanda suka ci jarba mun samu list wanda suka rasu. Ni na rubuta masa wasiƙa na ce yallah bai gwamna wane da wane da wane da wane sun mutu wane da wane da wane da wane sun yi ritaya amma ka ce sun ci jarabawa mamaci yakan iya cin jarabawa ne. Kun tuna kuma abin da ya yi shine ya duba malaman makaranta wanda suke karban albashi mafi tsoka domin ka shiga aiki dama zaka girma a cikin aiki ne sai ya duba wanda suke level 12, 14, 10 shine ya duba sunansu ya ce ba su ci jarabawa ba ya sallame su sai ya je ɗebe bisa babban ma'aikata dukansu suna matakin albashi ne 8 har yau maganar da nake gaya muku temporary ne.
Sai dai kuma ko a tsakiya wannan dambarwa sai da manuniya tarwaito gwamna Malam Nasamir Bayan jihar Kaduna na maida martanin murɗe wuyan kungiyar kwadagon da yace ba za ta sauya mai tsari ba.
Mun yi alƙawari ga al'ummar jihar Kaduna cewa duk wani wanda yake aiki wanda bai cancanta ba za mu cire shi mu sa wayan suka cancanta. Shi yasa muka kore malaman makaranta 22,000 ba abinda ba a ce mana ba. Ina faɗan wannan ne domin ina son al'umma su gane mu ba mu yadda aikin gwamnati shine ta ɗauki kundin kuɗi duk da take da shi ta biya ma'aikata su ci su cinye ba a yi al'umma komai ba. Ma'aikatan gwamnati duka na jihar Kaduna nawa ne? Za ka ɗauki dukiyar jiha ka ba mutum 100,000 miliyan 900,000 su ba a yi musu komai ba? Haka ne gwamnati take? Ba mu yadda da wannan ba.
To duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya bikin baje kolin su a cikin wannan shirin waiwaye na manuniya kenan. A madadin dukkanin abokan aikin da kan tallafa wajen kawo wannan shiri musamman dai maman manuniya Madina Dauda da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza sai Muhammad Nasir na jihar Sokoto da Mustapha Nasiru Batsari da Nasiru Adamu Elkaya a babban birnin tarayya Abuja sai Haruna Dauda biyu a jihar Bare-barin Borno da dukkanin sauran abokan aikin da kan tallafa wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku. Ni Isa Lol Ikara da kan shiryan gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To a gaishe ka masu sauraro sai a mana aikin gafara. Ba za mu iya kawo muku nasihar juma'a da labarai a takaice ba saboda wasu matsalolin da suka sha karfinmu. Da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Madugu Ango saboda rasuwar Abu Laisi Salihu Ango jiya juma'a wato jiya da yamma dai. Kuma za a yi jana'izarsa a babban masallacin juma'ar Kumasi. Allah ya ji kansa da sauran magabata. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.